نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود روى الترمذي والطبراني في معجم الأوسط والبزار في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وصححه الألباني ويوم عرفة هي يوم التمام والكمال والنعمة والعطاء لأمة الإسلام قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال ابن كثير رحمة الله عليه هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيري ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم وقوله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل الرسل وأنزل به أشرف الكتب فالأمة الإسلام لها مع هذا اليوم أتم الفرح وأكمل السرور على نعمة الكمال والرضا من ربها جل وعلا فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم الأرض بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai muna shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi muna kuma shaida wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sa ne manzon sa ne ya aiko shi da sako mafificin sako zuwa ga al'umma mafificiyar al'umma ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma wannan annabi mai daraja da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka fita farkin su har zuwa ran tashin kiyama baya ka yan uwa masu girma lalle Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alqur'ani mai girma ya bude wata sura da rantsuwa har guda hudu yace was sama'i zatil buruj was sama' Allah na rantsuwa da sama zatil buruj ma abociyar taurari kamar yadda wasu malamai suka fassara malamai sun yi wannan ayan fassarori har guda hudu amma mafi inganci daga cikin waɗannan fassarori guda hudu wanda Imam al-Qurtubi ya kawo su a cikin tafsirin shi wanda Ibn Kathir ya kawo su a cikin maganganun shi ya kuma ishara zuwa ga zabin ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ko ma imamul mufassirin gaba daya ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alayhi cewa zatul buruj ma abociyar taurarin nan guda 12 waɗanda da su ake lissafin shekara to Allah na rantsuwa da wannan sama ma abociyar taurari ko ma abociyar kyau ko ma abociyar waɗannan almanazil guda 12 kamar da ibnu jarir at-tabari ya tafi akai Allah ya sake rantsuwa ya ce wal yawmil ma'ud da ranar da aka yi alƙawarin zuwanta ita ce tashin kiyama Allah na rantsuwa da ran tashin kiyama ita ce al-yawm al-maw'ud ranar da aka yi alƙawarin cewa za ta zo Allah sai ya ce wa shahidin wa mashhud a wannan ayan ya hada ababe guda biyu ya rantse da shahid ya rantse da mashhud malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'ai da kuma atba'u tabi'in cha menene shahid menene mashhud daga cikin maganganu akwai wanda suka fassara shahid ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan fassara daga Abdullah bin Abbas wannan su malamai suka ainihin fassara ash-shahid da cewa ita ce ranan ainihin Arfa wanda akwai wannan fassara daga wajen Abu Huraira Allah kara masa yadda wanda Imam At-Tirmidhi da Imam At-Tabarani da kuma Al-Bazzar duk sun kawo ruwaya wacce Imam Al-Albani ya inganta ta wanda Ibn Kathir ya ishara zuwa ga cewa ruwaya ce ingantacciya mauquf zuwa ga Abu Huraira cewa shahid ana nufin ranan Arfa mashhud ana nufin ranan Juma'a to kun ga anan idan muka dauki wannan fassara na karshe akwai wadansu maganganun wadanda ba wannan ba amma dai ash-shahid da yawa daga cikin malaman tafsiri tun daga kan sahabbai hatta daga cikin akwai Hassan dan gina Ali bin Abi Talib jika manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara shahid da cewa ranan Arfa yan uwa masu girma ranan Arfa rana ce mai girma rana ce mai falala rana ce da malamai na musulunci suka ce tana daga cikin rana mafi girma da kuma mafi ni'ima da al'ummar musulmai za su yi farin ciki saboda ita ba dan komai ba sai saboda a wannan ranan Allah ya musu babban kyauta ya cika musu wannan addini cip cip ya zama ba dadi ba kari Allah ya faɗa cikin alqur'ani mai girma cikin suratul maida yace al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku yau din da ake magana ya faru ne ranan arfa Allah ya ce a yau na cika muku addininku babu dadi babu kari dukkanin malami sun yadda cewa wannan ita ce aya ta karshe da ta sauka cikin qur'ani dangane da hukunci daga kan wannan ayan ba sace kawo wata aya da take magana kan hukunci ba sai dai wata aya daban wanda ba magana hukunci take ba wannan aya Allah ya ce al-yawm akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku sannan wa atammamtu alaykum ni'mati sannan kuma na cika muku ni'imata shine malami suka ce wajen addini sai ya ce akmaltu wurin ni'ima sai ya ce atammamtu suka ce saboda me da Hausa duk sunan su cikawa amma a larabci in an ce akmaltu shine cikan da baya bukatan kari kwata kwari kari ba zai shige shi ba saboda addini shi bai bukatan kari Allah sai amfani da kalman akmaltu amma ni'ima kuma tana bukatan kari sai ya ce wa atammamtu ina fata an gane to Allah sai ya ce na cika muku ni'imata ba wai daga yau ni'iman ta kare ba zan yi ta kara muku ni'iman matukar kun bini kun min da'a har zuwa ran tashin kiyama anan sai Allah ce wa raditu lakumul islamu dinan na yardar muku musulunci zama shine addini babu wani addini a wurin Allah in ba musulunci ba kamar da wannan aya ta bayyana to saboda Allah ya cika wannan addini ya ainihin cika mana ni'ima yace kuma wannan addini shine ya amince ya yarda a rike shi a matsayin addini ay fardahu antum li anfusikum kuma ku yarda da kanku cewa wannan shine addini ta hanyar imani da addini ta hanyar bin dokokin addini ta hanyar barin abinda addini yace a bari da kuma aikata abinda addini yace aikata Allah subhanahu wataala ya aiko mafi darajar manzanni saboda wannan addini ya saukar da mafi darajar littafi a cikin littafai saboda wannan addini yan uwa masu girma wannan addini na musulunci kamar yadda wannan ayan ta bayyana an cika shine cip cip a ranan arfa saboda haka ranan arfa ta zama rana mai girma mai daraja cikin addinin musulunci Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin littafin sa ingantacce cewar wata rana sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda wani ba yahudi yace da shi ya amiral mu'minin ya kai sarkin mu'minai ya kai shugaban mu'minai akwai wata aya cikin littafin ku wacce wannan ayan kuna karanta ta inda a ce mu aka saukar wannan ayan to a ran da ayar ta sauka da mun riki wannan rana a matsayin ranan buki ranan idi ranan murna da farin ciki sayyidina Umar yace da shi wacce aya ce wannan yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina yace wannan ayan da a ce mu yahudawa mu aka saukar wa ita da duk ranar da aka saukar da wannan ayi in ta zagayo sai mun yi buki sai mun yi ainihin farin ciki sayyidina Umar yace da shi hakika wannan ayan na san ran da ta sauka na ma san wurin da ta sauka ta sauka ne a ranar Arfa manzon Allah kuma yana tsaye a filin Arfa aka saukar da wannan aya mun sani ba wai ba mu sani ba amma mu kan ba ma yin wani buki sai abin da aka ce mu yi saboda haka tunda ba shar'anta mana wani buki ba babu bukin da zamu yi kamar da malamai suka ainihin fassara wannan bai cikin maganar sayyida Umar yan uwa masu girma hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ainihin littafin ibn Hibban ingantaccen littafin shi daga babban sahabi Jabir dan Abdullahi annabi yake fada alaihi salatu wassalam yace babu wata rana mafi falala a wurin Allah ma min yawmin afdalu inda Allah min yawmi Arafa babu rana mafi falala a wurin Allah sama da ranar Arfa babu wata rana mafi falala a wurin Allah kamar ranar Arfa shi yasa Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi a cikin littafin sa annabi yace khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'an da aka yi ta ranar Arfa Imam Malik a cikin Muwatta ya rawaito irin wannan hadisin da lafazin afdalu du'a'i mafi falalan addu'a du'a'u yawmi arafa ita ce addu'an da aka yi ta ranar arfa to gagara ba sanan ranar arfa annabi yace mafi alkhairin addu'a mafi falalan addu'a ita ce addu'an da aka yi ta ranar arfa sai annabi yace wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mafi falalan abun da ni nace inji manzon Allah da dukkanin annaba da suka gabace ni salawatu rabbi wa salamuhu alaihim yace babu kamar fadin la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'an a dinga maimaitata tun daga sallan asuba har faduwar rana a kowane lokaci kana masallaci ne kana kasuwa ne kana office ne kana shago ne kana a caba ne kana keke na fef kana wanki da guga ko me kake kana tafiya a mota a babur a keke duk abin da kake ka dinga maimaita shi lokaci bayan lokaci ita ce mafi falalan addu'a har wasu malamai suka ce ba abin da zaka karanta ranan arfa kai wannan falala ko da karatun qur'ani ne saboda annabi ya ce afdalu kuma ya san da qur'ani ya san da tasbihi ya san da komai yace mafi falala abinda zaka fada ranan arfa kana filin arfa ne kana garin ku ne ka dinga maimaita wannan kalma yafi komai falala a gobe idan Allah ya kai mu dare da lafiya Allah ya kai mu dare da lafiya yan uwa masu girma ranan arfa rana ce mai falala kware da gaske wani hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ce babu ranar da shedan yake wulakanta ya kaskanta ya shiga cikin damuwa da bakin ciki kamar ranan arfa saboda yanda zai ga Allah na ta bonan zangafara Allah na ta yanta bayi daga wuta yana ta ba da gafara babu kakkautawa shedan yana shiga damuwa da tashin hankali to ka daure ka shiga cikin irin wannan albarka da samun gafara dan shedan ya kara bakin ciki kar ka kuskura ranar arfa baka samu wannan falalan ba duk yanda za a yi ka daure ka ci riban wannan yinin musamman kai da kake Najeriya kai kafi kowa bukatar irin wannan falala ina fata an gane dan Najeriya yafi kowa bukatar irin wannan falala domin zafi sama da ƙasa ko baka ba gabar da yamma kudu da arewa to ga ranan da annabi yace mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arfa ka daga hannu ka roki Allah duk bukatunka ka gaya wa Allah subhanahu wataala ba abin da yafi karfin Allah subhanahu wataala idan kai sa'a kafin shekara mai zuwa sai ka samu lafiya. Ina fata an gane. Allah ya samu lafiya gaba daya. Kasan ma Allah ya bata lafiya. Dan uwa masu girma, na daga cikin abin da ake bukata a ranar Arfa, kamar da aka fada, yawan addu'a, yawan istighfari, da ainihin gaya wa Allah matsalolinka da damuwanka, ka nemi aljanna, ka nemi tsari da wuta, ka kuma gaya wa Allah, ya Allah Najeriya fa ga abin da ake ciki, Allah ka kawo mana mafita, ni ma Allah ka kawo min mafita. Sannan wannan kalman ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, ai ta maimaita ta babu adadi, kai tai a kowane lokaci har rana ta fadi. Bayan nan ƴan uwa masu girma, na daga cikin abin da ake bukata ranar Arfa, ga wanda baya filin Arfa shine azumi. Duk wanda baya filin Arfa yana lafiya kalau. Abin da yake akan shi shine ya dage, ya yaki shaydan, ya yaki zuciyar shi, ya azumi gobe. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihu Muslim daga Abu Qatadah al-Ansari, Allah kara masa yadda. Aka tambaye Annabi alaihi salatu wassalam cewar dangane da azumin ranar Arfa, wani falala wannan azumin ke da shi? Annabi ya ce na kankare zunubin shekara biyu. Zunubin shekara biyu azumin Arfa na kankare su. Wannan fa ba shine iya falalan ba kawai. Ina fata an gane. Annabi ya faɗi wani daga ciki ne, sauran Allah ne barokan shi sani. Domin ita azumin kanta ma falalanta da ladanta Allah ne barokan shi sani. Dan ya ci azumin na wane ni kadai zan ainihin yi sakamako dangane da shi. To saboda haka ka daure ka shiga cikin wannan falala na gafaran shekara biyu, kamar yadda Annabi ya faɗa bakin da baya ƙarya sallallahu alaihi wasallam. Dangane da azumin Arfa, ƴan uwa masu girma, a wannan shekaran ya faɗo ran Asaba, kamar da shekara hudu baya, shekaran 2020 ya faɗo ranar Asabar, kuma haka zai ta maimaituwa lokaci bayan lokaci, ya faɗo Juma'a ko ya faɗo Asabar. To sai muka tsinci kanmu a cikin hayaniya, musamman a Najeriya. Na sha faɗa ga wanda yake yawo a duniya, babu inda ake zama musu irin Najeriya. Musun siyasa, musun addini, wanda ya kai magana yayi, wanda bai kai ba ma yayi. A Najeriya ne fa mutum zai zauna yana bada labari a majalisa, kuma ana saurare shi. Yace ai jiya sultan ya buga Tinubu waya, da Tinubu ya dauka, sultan yace kaza, Tinubu yace kaza, ya aka ya sani da Allah, kuma ana sauraren shi. Na'am, ashe haka ne, ce kware da gaske. To kaga in ba majalisan mahaukata ba, ya aka ya san wannan labari? Ina fa ko yayi hakin nambobin su ne, kaga bai yi ba, kawai a zauna ai ta musu akan wane da wane. To haka musun addini ma, da wanda kai sa baki, da wanda bai kai ba, kowa ya ta surutu. Ba azumi ranan Arfa, ba azumi ranan Asabar, ba azumi ranan Asabar. Waɗansu da suke wannan maganan suna yi ne da kyakkyawan niyya, saboda ƙaunansu da sunnan manzo Allah alaihi salatu wassalam. Waɗansu kuma wallahi neman fitina ne kawai. Akwai wani na ga yana ta tura wa mutane clip video ba azumi ranan Asabar, yana ta yi, sai na kira shi, nace wani me yasa kake ta tura wannan abin ne? Sai ya dariya, yace wallahi mallam ni ma fa zan yi azumin nan, kasa mu dai muna son ai ta hayaniya ne kawai, ni da shi muke wannan magana. Yace wallahi tallahi shi ma zai yi azumin nan. Nace da kuma kana ta tura mutane ba azumi ranan Asabar, ta mallam ka samu ba mu sa zauna lafiya, a dan yi ta hayaniya a social media. To da yawan su aikin su kenan mallam. To ga amsa a takaice dangane da wannan matsala a cikin wasu ƴan dakikai. Abu na farko dangane da azumi ranan Asabar, Al-Imam Ibn Qudama Allah mishi rahama, mai almuguni, yake cewa qala ashabuna, malamanmu ko abokanmu sun ce an karhanta azumi ran Asabar. Sai ce ga wanda zai azumi Asabar din kadai ko babu dalili? Ina fata an gane. Sai ce haka kawai ka kirkiro azumi ran Asabar babu gaira, babu dalili? Yace wannan malamanmu sun karhanta shi. Yace amma azumin Asabar da wata rana, ko Juma'a da Asabar, ko Asabar da Lahadi? Yace lam yukrah, wannan ba karhanta ba. Sai ce amma kuma idan azumin Asabar din ya dace da wani azumin da shari'a ne ta ce ayi, yace nan ma babu laifi, ba karhanta ba. Magana ta farko kenan. Yace saboda hadisi kamar haka. Abu na farko, Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah, Allah ƙara masa yadda, haka Imam Muslim yace najida kunne na annabin rahama yana fada alaihi salatu wassalam kada dayan ku ya azumi ranan juma'a sai ya azumi yawman qablahu a yawman ba'dahu sai ya azumci ranar da ta gabaci juma'a ko ranar da take bayan juma'a wace rana ce kafin juma'a alhamis wace rana ce bayan juma'a asabar hadisi na farko kenan hadisi na biyu imamu al-bukhari ya ruwaito daga juwairiya Allah kara mata yadda ɗaya daga cikin matan manzo alaihi salatu wassalam juwairiya bintul haris take cewa wata ran annabi ya shigo gidaran juma'a tana azumi sai ce da ita kin yi azumi jiya tace a'a yace zaki azumi gobe tace a'a yace to ki karya ba azumi ranan juma'a sai an yi kafin juma'a ko za a yi bayan juma'a kuna fahimta wannan abin da kyau hadisi na biyu yana cikin bukhari da muslim hadisin amr ibn as wannan hadisi mai tsayi da suka tattauna da annabi alaihi salatu wassalam dangane da azumin nafila yace shi zai dinga azumi kullum har illa masha Allah har yabar duniya babu shi babu cin abinci da rana amr ibn as yace shi ya dauki alƙawari shi da abinci da rana kan har abada kullum azumi zai annabi ya hana shi ce kar kai aka yi ta tafiya matakai matakai har aka zo inda annabi ya ce da shi to kai azumi yau gobe sai ka ci abinci jibi kai azumi gata ka ci abinci haka za ka yi ta yi yau azumi gobe hutu yace wannan sai ya ce ani ina so ne fiye da haka annabi ya ce babu azumi sama da wannan dan shine azumi annabi dawo yana azumi yau gobe ya ci abinci to abun tambaya a cikin hadisin nan duk wanda zai dinga azumi yau gobe ya huta jibi ya yi gata ya huta zai fado a safar ko ba zai fado ba in yi azumi alhamis kaga juma'a ba zai yi ba in yi asabar kaga lahadi ba zai yi ba kun fahimci wannan abin da kyau wannan hadisi ne cikin bukhari da muslim to akan haka malaman fiqhun musulunci suke maganganu kamar haka cewar azumi ranar asabar ita kadai ba tare da an hada ta da kowace rana ba ya halatta wannan shine mazhaban jamhurin malamai zan ce ma kashi 99 na malamai shine ra'ayin su kashi 99 kun fahimci wannan abin da kyau kashi 99 malamai wannan shine ra'ayin su shine mazhaban Hanaf da Hanabila da Shafi'iyya da Malikiyya abu na farko kenan sannan abu na gaba dangane da wannan ainihin matsalan Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari yake cewa babban malamin hadisin nan sai ce dangane da halaccin azumi ranan Asabar ya dace da Arfa ko bai dace bai ce wannan ma shine masabin jamhuri kun fahimci wannan abin da kyau abinda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari kenan yace shine mazhaban jamhuri suka ce mutlak ma ya halatta kai matukar ba kana itikadi kana kulla cewa kana girmama asabar din bace ba haka kawai ka tashi wato Najeriya ta ma zafi kai kace ni azumi ma zan yi misali ka wayi gari baka da abinci baka da kudin abinci har azhar ta yi kace kai kuma baka ci komai ba kace bari na zarce da azumi misali kuma ya fado asabar suka ce ya halatta yanzu kai ba girmama asabar kake ba to a wannan gabar Ibn al-Usaymin Allah mai sharhama yayi maganganu masu tsayi wanda babu lokacin kawo su a ƙarshe ce dangane da azumi ranan Asabar in ya dace da Arfa ko Ashura ko kuma azumin Sittu Shawwal ko azumin Ayyamu Dhulhijja al-Ashara yace wannan shine mazhaba mafi inganci dangane da halacci yace waɗanda suka ci biya halatta bai ce mazhaba ne sha yan kadan ne da suka saba masu yawa kun fahimci wannan abin da kyau daga cikin malaman hadisi kuma dangane da matsala akan wannan hadisin mazhaban malaman hadisi shine mafi yawan malaman hadisi ma suka ce hadisin ba inganta ba wannan shine kashi 90 na malaman hadisi kashi 90 ka fada wa kowaye tun daga kansu Imam Az-Zuhuri shekara 1100 kusan uku da ya wuce suka ce wannan hadisin ba inganta ba Yahya bin Sa'id al-Ansari yace hadisin ba inganta ba Imam Malik yace hadha hadisun kadhibun ina fata an gane fassara mafi sauki da zaka mata kace kuskure saboda malaman al-Arabah Hijaz suna amfani da wannan kalma Imam Abu Dawud yace hadisi ne mansukh Imam An-Nasa'i yace hadha hadithun muttaribun Ibn Taymiyah Ibn Qayyim al-Jawziyya Imam At-Tahawi duk waɗannan malaman Imam al-Auza'i duk suka ci hadisin ba inganta ba. Wannan shine ra'ayin Ibn Baz, shine ra'ayin Ibn al-Usaymin, shine ra'ayin babban malamin hadisin nan na Madina Abdul Muhsin al-Abbad, yace hadisin ba inganta ba. Shine ra'ayin Mustafa al-Adawi, babban malamin hadisin na ƙasar Misra. Wannan kaɗan ne daga cikin, tunda ba lacce ake ba, huɗu ba ne malaman da a wannan zamanin Imam al-Albani Allah mishi rahama shine hamilun raya na wannan mazhaban. Amma cikin malamai dubu na duniya zaka samu 999 ba su da wannan ra'ayi. Ina fata an gane, kuma ina da yaƙini Allah ba zai tara su duk akan kuskure ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Wannan ba masaban Allah bane ba. To saboda haka adalcin Allah ba zai tara duk malaman duniya akan kuskure ya zama malami ɗaya ke kan daidai ba. Allah ba zalimi bane ba, wannan ba zai yiwu ba. Matukar kai din ba wahayi ake maka ba. Wanda ke sabawa duniya gaba ɗaya shine annabi, saboda shi wahayi ake mishi. Sai zama duk abin da ake kai ba daidai bane ba. Amma matukar fahimta ce bisa nassoshi na shari'a, suna da hadisai barkatai wanda babu ƙura a kansu. Sana hadisin Azumin Arfa hadisi ne ingantacce, babu ƙura a kan shi. Hadisin Hana Azumiran Asabar kuma hadisi ne da kashi sama da 90 na malami ba su da ingancin shi ba. Ina fata an gano abin da kyau. To kar ka bata kanka lokaci, kar ka shiga wani rudani, gobe ka tashi da azumi, kana da lada insha Allah. Waɗanda suka ijtihadi suka ce ba a yi, in mujtahide ne Allah zai ba su lada, idan kuma ɗan rawan kai ne za su gaya wa Allah. Kun fahimci abin da kyau? Irin su Imam al-Albani mujtahide ne, in sun yi kuskure ma Allah zai ba su lada. Amma kai ɗan karan kaɗamiya haka kawai ka cika mutane a Facebook ba azumin ran asabar, ka tana da amsan da zaka ba Allah ranar gobe kiyama. Saboda haka azumin arfa yana kankar zunubin shekara biyu. Mu tashi da azumi, kar ka saurari kowa. Ka tashi da azumi, in ma baka yi azumin ba za ka wani da yunwa, in dai a Najeriya ce gwanda ma ka yi azumi ko ba haka ba. Allah ta'ala ya bamu ikon azumtan wannan rana, ya kuma karɓa mana ibadunmu alhazanmu da suka tafi aikin Makka. Allah ya karɓa musu ibadansu, sannan kuma Allah ya ainihin dawo mana da su gida lafiya. Wannan ƙasa tamu Najeriya, Allah kaga halin da muke ciki, Allah ka tausaya mana. Ya Allah ka kawo mana ɗauki, Allah ka kawo mana agaji, Allah ka sanya rahama da tausayi cikin zukatan shugabanninmu. Allah ta'ala ka yaye mana damuwa da bakin ciki, halin kunci da ake ciki na rayuwa da tsadan abinci da talauci. Allah ka yaye mana shi, Allah ka tausaya mana, Allah ka kawo mana ɗauki. Ya Ubangiji ka sanya albarka cikin rayuwarmu, ka sanya albarka cikin iliminmu, ka sanya albarka cikin makarantunmu, ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu, ka sanya albarka cikin kasuwanninmu, ka sanya albarka cikin garuruwanmu, ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Ka karɓa mana ibadunmu don rahamanka ba don halinmu ba. Allahumma ahdina fi man hadaita, wa afina fi man afaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma a'taita, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, la malja wa la manja minka illa ilayka. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma qadi hawaidana 'ajilihi wa ajili wa man awsana bid du'a. Allahumma ghfir li abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina وسائل المسلمين رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قوموا الى صلاتكم قانتين. يرحمكم الرحمن الرحيم.